Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC da fatan kuna cikin koshin lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maritan Alhamis 9 ga watan Yuli akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fagin
da Halima Jumrau.
A yau za mu ci gaba da tattauna matsalar fadi wadda ta zama ruwan dare a wannan zamani, matsalar da hatta ƴaƴa maza ba ta bari ba. A makon jiya, shugaban sashen nazarin halayya da zamantakewar bil'adama a Jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Abdullahi Mai Kano Madaki, yayi mana bayani cikakke akan karuwar yawan fadi da irin mutanen da ake aikata fadi. Yau za mu ji shin tabin hankali ne ke sa mutum yin fadi? Ko rashin lafiya ne ko dai jaraba ce kawai, sannan ina mafita?
Haka kuma Dr. Abdullahi Mai Kano Madaki zai gaya mana wasu alamomin da ya kamata iyaye su lura da su domin su gane cewa an yi wa yaro haɗe ko ana lalata da yaro. Amma kafin nan sai mun ji amsoshinku da kuka turo mana ta Facebook game da tambayar mu akan alamomin da ya kamata iyaye su yi la'akari da su. Gama kuma da wannan batu na haɗe, su ma jami'an tsaro ba sa taimakawa kamar yadda ya kamata. Koda kuwa an kai musu ƙara da shaidar cewa ga wanda ya aikata fyaɗin, shi ma akwai wanda ya ba mu labari.
Akwai yarinya da aka yi wa fyaɗe ya shekara 9. To na ɗau wannan abin na kai police station. Ni ɗin da na kai abin nan, ni na zama ni ake tuhuma, ni ake zargi.
Haruna Muhammad Salisu Babala kenan, wani ɗalibi a Jami'ar Bayero ta Kano wanda kuma ya yi ɗamarar yaƙi da cin mutuncin da ake yi wa mata. Har wa yau muna tafi da ayar mu ta yau.
Wannan aya na nuna mu cewa duk abin da mutum zai yi a duniya to ya tabbata cewa akwai ma'auni ranar tashin kiyama da Ubangiji ya sa.
Iyaye maza da mata, ku biyo mu da kunnuwan basira, ku ji wannan shiri na yau da gobe na yau wanda aka shirya domin ku da ƴaƴanku. Waɗanne alamomi ya kamata iyaye su lura da su domin su gane cewa ana lalata da ƴarsu ko ɗansu? Ga yadda kuka amsa wannan tambaya a shahin yau da gobe na Facebook. Hanya mahi sauƙi ita ce, muddin aka ganta da wani abu, misali kuɗi ko irin manyan wayoyin nan, to ba shakka akwai abu a ƙasa. Ya kamata iyaye su ringa kulawa da irin sabbin ababe da za su gani da ƴaƴansu. Muddin aka ga yarinya tana wasa da kuɗi, ya zama wajibi iyaye su bincika. VOA, sai ka ga yarinya ƙarama da wayar da ko chairman na local government ba shi da irinta. Shin a ina ta samu? Ya kamata iyaye su ringa sa ido a kan shige da hicen ƴaƴansu. Wata hanya kuma ita ce ya kamata iyaye mata su sa ido game da yanayin jikin ƴa mace domin za su iya ganewa idan akwai wata matsala. A wata mahanga kuwa ita ce yarinya ƙarama da ake lalata da ita yawanci ba su da kunya, wato dai za su iya shiga taron maza su yi rashin kunya ba tare da jin kunya ba. Yana daga cikin hanyar da za a iya gane ana lalata da yarinyar ta wajen karɓar wayarta da duba waɗanne irin hotuna ko bidiyo ke ciki. Saƙo daga Muhammad Hassan Murtala Fulka.
Lura da tarbiyya da ko akwai wani canjin yanayi. Saƙo daga Rahinat Ibrahim.
Farkon alamun da iyaye za su gane cewa akwai alamun ana lalata da ƴarsu shine canjin halaye kamar yadda suka tarbiyyantar da ƴaƴansu. Sannan rashin dawowa gida akan lokaci saɓanin yadda ƴaƴa suke komawa gida kamar yadda iyaye suka saba ganin su, da kuma kashe-kashen kuɗi yadda ba a saba ganin ɗiya mace tana yi ba, da wayar salula mai tsadan gaske da suturu waɗanda suka wuce ƙarhin iyayenta da dai sauransu. Saƙo daga Alhaji Mele Yusufari.
Shine su saka ido akan ƴaƴan nasu da kuma irin abokai ko ƙawaye da suke mu'amala da su. Sako daga Muktar Sadiq Muktar.
Za ta daina girmama iyayenta kamar yadda ta saba. Za ta fara raina duk abincin da ake dafawa a gidansu komai dadin shi. Yawan hita barkatai ba dawowa gida akan lokaci. Sako daga Sadiq Kanti Saliyata.
Ta hanyar ganin wasu canji kamar bubbudewa wajen tafiya, canjin fatar yarinyar da kuma canjin halayenta tare da yi wa mutane kallon raini. Sako daga Al-Amin Umar.
Yau da gobe za a gane ta hanya biyu. Na farko, ya kamata idan iyaye sun ga wani abun kuɗi da ba su suka saya ba, to su san waye saya. Na biyu, idan iyaye sun ga yarinya tana walwala da kin cin abinci, to shi ma da biyu. Allahu ya mana jagora amin. Sako daga Dauda Idris dan kare kare.
Idan tana jiki da haske, to akwai alamar tambaya. Sako daga Ibrahim A Bukar da Maturu.
Za a ga kunyar ta taragu, sannan ga san wasa da maza, sannan za a ga tana saurin girma, za a ga tana yawan dinki mai nuna tsiraici, ga kuma canza tahiya iri-iri domin jan hankalin maza. Sako daga Sultan Ahmad.
Ai mace munafika ta fita daban, kuma duk wanda ɗansa ko ƴarsa ke lalata ya sani. Sako daga Muhammad the Boss Virus.
Tabbas kula da abin da suke shigowa da shi cikin gida kamar kuɗi da kayan tanɗe-tanɗen da ba a san inda suka samu ba, wannan zai nuna alama akwai tambaya ga yaro, musamman ma ƴaƴa mata su ne aka yi yaudara da abin duniya a lalata musu rayuwa. Iyaye sai a sa ido akan yara. Sako daga Usman Manika mai ruwa Road Huntuwa. To yau da goben VOA Hausa, alamun da uba ko uwa ya kamata su kula da su don gane ko yaransu yana kan turba ta gari ko a'a su ne, kamar haka. Da fari, su kula cewa shin yana yin addinin da suka koya masa kuwa? Na biyu, shin waɗanne irin abokai yake tare da su? Yaya kuma yake kallon na gaba da shi? Shin yana ƙoƙari wajen karatunsa kuwa? Wani lokaci yake barin gida kana wani lokaci yake dawo musu gida? Ina ga waɗannan misalai suna iya sa uba ko uwa su himci tarbiyyar ɗa ko ƴarsu. Allah ya shige mana gaba ga dukkan al'amuranmu na rayuwa, amin. Sako daga Yusuf Fofana Latsa, ɗan Nijar da ke garin Tadubta Latsa a cikin jihar Tawa, Jamhuriyar Nijar.
Ka duba alaman ciwo kamar tabo, wato bruises, irin kayan da ɗanka ko ɗiyarka ke sanyawa, ko ya dace da yanayi ko lokaci. Da kuma canji a halayen yaron ko yarinya, kamar firgicewa da tsoro. Sako daga Kabir Usman.
Iyaye ya kamata su jawo ƴaƴansu kusa. Ya kamata su buɗe hanyar magana a tsakaninsu da ƴaƴansu. Ya kamata mu ajiye kunya a gehe, mu dinga hitowa hili muna irin waɗannan maganganun da ƴaƴanmu. Ta haka su ma yaran ba za su ji kunyar faɗawa iyayensu abubuwan da ke damunsu ba, kuma babu jin tsoro. Sako daga Abubakar Usman.
A gaskiya, iyaye suna fahimtar ƴarsu ta lalace ta hanyar ganin canjin ɗabi'unta tare da bijire ma umarnin iyaye ko yin bris da maganarsu. Sako daga Zakariya Tambari Lambar Tureta.
Wallahi mahi yawancin laihin nan na maza ne. Mu maza mu muke lalata mata da wasu ƴan anini. Allah ya kawo mana gyara, amin. Allah ya kawo mana wasu ƴan kuɗi mai aure ko a samu sauƙin wannan bala'i, amin, amin. Sako daga Nura Kuɗi ko mai gaya.
Haruna Muhammad Salisu Babale matashi ne, ɗalibi a sashen koyon aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano, sannan kuma ɗan gwagwarmaya ne na kare haƙƙoƙin mata, wanda ma a kwanakin baya ya taka da ƙafafunsa daga Kano zuwa Abuja domin ya janyo hankalin duniya kan yadda ake tauye haƙoƙin mata a Najeriya. A tattaunawar su da Halima Jimrau, Haruna ya tuna da wani abin takaicin da ya faru da shi. Magana ce ta faɗi da kuma yadda ƴan sanda suka murɗa batun, suka nemi shafa masa kashin kaji. Ga dai Haruna da bayani da bakin sa.
Shekaru biyu da suka wuce ina Bauchi, ina ƙauyenmu. Akwai yarinya da aka yi wa fyaɗe ya shekara 9. To na dau wannan abin na kai police station. Amma abin da zai baki mamaki, maimakon a bincika wannan abin a hukunta waɗanda muke zargi, ni din da na kai abin nan, ni na zama ni ake tuhuma, ni ake zargi. Ba zargin ni na yi fyaɗen ba, amma waɗanda suka yi abin sun je sun ba da cin hanci, sun yi abin da dai suka yi. abin maimakon ayi bincike sai aka karkato abin ya dawo kaina ni ake son ma a kama ni a rufe to da yake na nuna jajircewa nace babu wanda ya sai mu wannan abin in suka kuskura muka abin nan zamu tafi gaba kuma halloyi zan iya daukawa to na kai a maganar gaba to amma kamar yadda na sha fada mutanen mu na farko ma ba a da interest a ga abubuwan nan a dau mataki a kansu don haka abin ya lalace ina fa bibiyar shirye-shirye da murya America take ina jin rahotanni na fiade a Jos a Niger da ake wa yara kanana wallahi alazim duk lokacin da naji wannan abu nakan ji zafi a raina kuma nakan tambayi kaina wai yaushe mutanen mu zamu fargani yaushe zamu yi tunanin cewa cin mutuncin nan da ake yi wa mata Allah zai je tambaye mu muna da haƙƙi akan mu na dole mu yi wani abu abin yana kona man rai so da na tattara abin nace kai wannan abin fa ya ishe mu haka ya kamata mu nuna ma duniya fa dole fa ba mu yadda ba dole a gyara Hajji Halima mace ce ta aife ni dan Allah idan at this level zan kawo karfi kuma naga ana ci mata mutunci na nake hannu na zanna ina kallo dan ai tarbiya da aka man bai amfani ba kuma na sha fada nace maza ne ke take haƙin mata kuma maza ne ke kwato musu haƙƙin su don haka na fito da yardan Allah sai inda karfi na ƙare
gawa ga halin namu gawa ga mu go hali gawa ga
Zama masu saurare assalamu alaikum ko da yake mun yi sallama bari mu ƙara kamar yadda muka shaida muku yau ma muna tare da Dr. Abdullahi Mekana Madaki shugaban sashen nazarin ilimin yawa halayya da zamantakewar bil'adama na Jami'ar Bayero yanzu haka muna tare da shi assalamu alaikum doctor
wa alaikum salam hajiya
ina wani lahiya lauya iyaliya ibada
lahiya lauya yara
lahiya lau sannu
masha Allah
yawa to a makon jiya mun haro tattaunawa akan wannan magana ta hade kuma kana cikin mana bayani lokaci yayi idan ka tuna ranar Alhamis da ta gabata kana bayani akan cewa yawanci masu yi ma yara hade mutane ne yau waɗanda an san su yawa to
haka
ko zaka ci gaba da
yawa kamar da na fara fada satin da ya wuce nace yawancin matsala ta fade tana faruwa ne a tsakanin mutanen da suka san junan su misali wanda aka yi fadin ya san wanda ya masa fade kuma yana iya yiwa mutum ne wanda yake a cikin family ka wato a cikin iyalin ka watakila ya zama irin cousin ko wani dan uwa wanda yake zuwa ko wanda yake a cikin unguwa wanda dai aka riga aka san shi
ko mijin ya
inda na'am
nace ko mijin ya ko abokin wa
haka aka dole dai kawai akwai sanayya duk bugal kalkalin da suke a yanzu a duniya suna nuna cewar mafi yawan fade da yake faruwa yana faruwa tsakankanin mutanen da suka san junan su ne kuma duniya ne wannan matsalar ba Najeriya ce kawai ba duk alkalmin haka suke nunawa dole dai akwai sanayya koda irin fadan da yake faruwa a cikin garuruwan mu da kauyukan mu na Afirka kuma a Najeriya ya ki iya cewar ko da yaran nan da ake fade kanana waɗanda suke yawon tallace-tallace yawanci waɗanda suke musu fadan waɗanda suka saba zuwa wajen su ne don yi musu tallar abubuwan da suka ɗauko don mun su sayar to yawanci shi ne suke zama sun yi amfani da damar don kuma yi musu fade amma da wahala ko kuma ce kalilan alkalma kalilan ne suke nuna cewa fade ya faru tsakanin waɗanda ba san junan su ina nufin wanda aka yi fadan bai san wanda ya masa fadan ba da yiwa haduwar ranar ce ko sau biyu kawai aka hadu yawanci haduwar takan wanzu ko takan faru sau da yawa kafin a ce an je matakin aiwa yarinya fade
yawa dakta kafin mu ji ko taɓin hankali ne ko kuma rashin lahiya ne wannan batu na yaɗe kamar inda ka saurari amsoshin tambayoyin nan mun karanta ka ji amsoshi mun tambayar da muka yi muka ce waɗanne alamomi iyaye za su lura da su domin su gane cewa ana lalata da ƴar su ko ɗan su amma abun mamaki yawancin amsoshin duka mata kenan har yanzu mutane ba su horga da cewa akwai masu lalata da ƴaƴa maza ba
mata ba
ƴaƴa maza
abin da yake faruwa shine mutane sun fi karkata da kayan magana fadi kawai an dauka
yawa
maza ne ke wa mata fadi
yawa
to amma mutane na da gaskiya domin wannan ne ya fi faruwa kuma wannan ne ya fi zama matsala
amma dakta yau an wayi gari akwai mazan da ke yi wa yara ƙanana yaɗe ko akwai misalai da yawa waɗanda zamu iya bayarwa
haka ne kina nufin maza masu neman yara maza
ƙanana yawa maza masu neman yara maza ƙanana
haka ne yana faruwa amma irin matakan da ake ɗauka na tabbatar da an ɗauki matakan shari'a ba su fito fili ba musamman a ƙasa irin tamu yawanci hakan zai faru sai ki ga magana kwata-kwata bata yi nisa ko kuma bata je ko ina ba an yi ambata yaron shi ba zai je ya faɗa ba domin a mafi yawan lokuta shi yaron baya samun matsala ta yanzu wadda a yanzu zaka iya ganewa fadan shi an masa fade ne ya samu wannan ba kamar ƴa mace ba misali idan aka yi wa ɗan namiji fade wanda yake dan shekara 7 ko 8 namiji dan uwansa ba lalle ne yanzu ya samu matsalar da ƴa mace yake shekara 7 ko 8 za ta samu da nan da nan iyayen da za su gane ba shine za ki ga yawancin matsalolin na mazan baya fitowa fili alayyi halin na matan yafi fitowa dan shine nan da nan ake samun matsala nan da nan iyaye suke zama sun hasala nan da nan kuma kowa yake iya ganewa nan da nan kuma matsalar take iya zuwa wurin hukumomin tsaro nan da nan kuma matakin shari'a akan iya daukan matakan shari'a don magance wannan amma kamar tambayar mu koma kan tambayar da kika yi ta cewa alamomi da zaka iya ganewa an yi wa yarke fade to wannan zai raba shi gida biyu ina maganar fade da ake waya ko kuma ya tana neman maza ta ya zaka iya ganewa a matsayinka na uba ko a matsayinki na uwa kuma za mu zo kan maganar kuma ɗanka na miji shi ma idan an masa fade ta ya zaka iya ganewa a matsayinka na uba ko kuma a matsayinka na uwa to wancan ɗaya hannun wanda na fara faɗa na mace shi zai raba shi gida biyu matan iri biyu ne akwai ƙananan ƴan mata ko yara waɗanda ake fade ina maganar yaran da ba su wuce shekaru 10 kaza ba zuwa ƙasa wanda tunda muna gani ko kuma gashi ne ta faruwa a ce an wa yarinya a shekara 4-5 fade to ina maganar tsirin waɗannan har zuwa shekara 13-14-15 da kuma waɗanda su zo mata ne sun girma amma kuma su suna neman maza za ka iya ganewa to idan muka ɗauki waɗancan na saman wadda ƴarka ce budurwa watakila kana tura ta makaranta baka san tana bin maza ba ya za ka iya ganewa wannan akwai alamomi da yawa da za ka iya ganewa duk ƴa mace wadda ta balaga ta san mallaki hankalin kanta duk lokacin da ta fara neman maza alamomi da yawa su yanzu a gare ta abu na farko za ka fahimci cewa samunta zai ƙaru na abin duniya domin dama tana amfani da kanta ne ta samu abin da take bukata watakila wani abubuwa take hange abu na biyu bayan samun ta ya karu za ta yi kokarin canza rayuwarta daga akalar da kai uba ko ke uwa kika dora ta a kai za ta tashi daga kan tarbiyya za ku fara ganin cewa ta fara canza yanayin yadda take tafiyar da rayuwarta yanayi na cin abinci sa sutura yin wanka yawan kwalliya fita barkatai rashin dawowa da wuri yawan bin kawaye yawan yin waya irin wayar da za ta rike duk waɗannan alamu ne da za su nuna maka cewa akwai alamomin tambaya akan ƴarka budurwa wadda take fita waje musamman idan ya kasance a matsayinku na iyaye ba kwa bibiyar irin kawayen da suke mu'amala da su idan sun fita to za ku fahimci cewa yana za ka ta cika yin waya ko ta cika yin chatting yanzu wannan WhatsApp din Facebook yanzu ya zama ruwan dare a ko'ina ana yi duk yara ko'ina suna a kotu ƙasa za ki fahimci cewa yarinya kullum tana kan waya uwan na kiranta ta zo ta taya ta wani abu wani lokaci sai ta zumbura baki wani lokaci sai ta yi gunaguni wani lokaci sai ta mai tsaki saboda tana wani abu wacce take ganin ya fi mata yin taya mahaifiyarta aiki muhimmanci na biyu za ta fara fallewa za ta fara fitsara ban san ko mutane za su fahimci me nake nufi ba amma yanayin yadda za ta dinga yi mutane magana a gida zai bambanta da yadda take da duka yanzu ta fara mu'amala a waje ta fara gane me duniya ta sa gaba na yadda take wa mahaifiyarta zai canza yadda take wa mahaifinta zai canza ko da na mahaifin bai canza ba duka a mafi yawan lokuta iyaye mata al'adu irin namu ya mata al'adun namu sukan girmama ko kuma sukan ji tsoron yin wasu abubuwa a gaban iyayensu maza ba kamar da iyayensu mata ba. Ya mace ce da mahaifiyarta za su zauna su yi magana su ji irin magana da ya kamata su ga sun yi wanda kuma magana da ba su dauka shi da mahaifi ba, ko kuma kiga ya ta zo gidansu ta cire kayanta ta dauki ganin mahaifiyarta ta daura da irin wannan ba ku irin wannan kusancin ku zaki ga abubuwan nata sun karu sun wuce kima.
To amma wannan matan da su suke nema ne kenan, wanda su sun riga sun saki jikinsu sun fara wannan harkar
su suke zo, amma akwai waɗanda ba da son su ba da ƙarfi maza suke lalata da su
shine na ce miki na raba biyu, wasu kuma waɗanda ake nema da ƙarfi su ma za ka iya ganewa ta hanyoyi da yawa idan an yi yarka fade. Abu na hanya ta farko da za ka fara ganewa duk lokacin da aka yarka fade ta zo gida, in ka kalle ta ma za ka fahimci mutunta ba a yanayin da ka saba ganin ta za ka ganta ba, ko da tana kokari ta boye abin da ya faru su za ta boye mutunta ba zai canza, kuma yanayin yadda take mu'amala shi ma zai canza. Ina maganar harkoki na ɗabi'u da yadda take magana, idan har tana mu'amala irin wannan za ka fara fahimta. Amma wannan sai iyaye sun sa ido suke iya gane ko tantance tsakanin me ya mace ko wannan yar tamu jiya ba haka take ba amma yau ta fara developing waɗannan halayen waɗanda bai kamata a ce nata bane, sai ka fara bibiya because yau komai yana faruwa ne daga zargi, daga zargin karka yi wasa da shi sai kai bibiya. Kuma bayan ta fara canzawa wajen mu'amala, ta fara canzawa wajen yin magana, ta fara canzawa wajen ɗabi'unta, za ki ga cewa a mafi yawan lokuta idan har bayan faɗe ta ci gaba da bin maza, to za ki ga tana yawan ware kanta a cikin gida, ba ta so ta dinga yawaita mu'amala da mahaifiyarta. Idan da sukan zauna da mahaifiyarta gida, idan da sukan yi aikin gida da mahaifiyarta, idan da duk inda mahaifiyarta take tare suke, to za ta dinga ja baya. Za ki ga ganin tana yawan zaman ɗaki ko yawan zaman falo, ko uwar na falo ta fita waje ko tana cikin ɗakinta, haka dai don za ku iya ganewa. Kuma idan yara ne ƙanana, of course akwai hanyoyi da yawa da za a gane. Idan fyaɗe ne na yanzu shi da ma yanzu yake fitowa, saboda idan yarinya ce ƙarama komai na alamun za su bayyana, rashin lafiya, buɗewar kafa, wataƙila zubar da jini, za ka iya samun kuka, za ka iya samun jikinta an wataƙila an cikwikwe kayanta ko an bankare mata hannu ko ta ji a wuri, duk wannan zai nuna maka. Amma idan kuma ta cike a ciki tana cikin har ta ɗauki abin harkarta, akwai wata alamu wanda kuma na biology ne na kai za ki gai nan da nan tana girma, ko kuma wasu features a jikinta suna fitowa tana ƙara zama mace, to wannan yakan nuna maka cewa okay wannan yarinya wataƙila tana mu'amala da maza da waɗanda ba jinsinta ba, kuma bai kamata ya yi a lokacin ba. Shi ma wannan lokacin sai a fara bibiyar me ya kamata a yi. Now waɗannan alamu sukan nuna maka wasu abubuwa again guda biyu, na cewa farko ka yi bibiyar ina ƴarka take zuwa, ko da talla kake tura ta waɗanne wurare ta fi zuwa ta yi talla, da idan kana tura ƴarka talla domin a hali ko kuma a lamarin irin namu na Najeriya ko kuma na ƙasar Hausa, saboda talauci ya yi yawa mutane na tura ƴaƴansu talla, to a wani mafi yawan lokuta ba za ka iya cewa kar ku tura ƴaƴanku talla ba. In ka faɗa ma wasu ba za su ji ba, wasu na ganin in ka faɗa ma ba za ka ana su ba za ka ba su abin da suke nema su biya kansu buƙatu ba. To ya kamata in har kai kana da taurin kan ko ke kina da taurin kan tura ƴarki talla, to ki bibiyar irin wuraren da ƴarki take zuwa da gidajen da take zuwa, kai kayan talla da take kaiwa, kuma ki dinga la'akari da nawa ya kamata ta kawo gida, nawa ya kamata ta samu, kayan da kika bata na nawa ne, nawa ta kawo, yaushe ta fita yaushe ta dawo, da yaushe take fita yaushe take dawowa, bayan da ta fara yanda ta nisa cikin talla ko ta daɗe yaushe take fita yaushe take dawo. To duk waɗannan abubuwa ne da mutum zai lura da su, sai kuma yi la'akari da idan ta fita talla da su waye take mu'amala, su waye ƙawayenta, da su waye take haɗuwa wurin talla, da wa ta fi hira, a ina ta fi zama, ina ta fi ɓata lokaci. Duk waɗannan alamu ne waɗanda za su nuna wa mutum cewar ƴarka tana cikin wani haɗari na daban. Amma a taƙaice alamu waɗanda suka fi nuna wa al'umma cewa ƴarsu an mata faɗe ko kuma mai bin maza ce, muhimmi da ya fi shi ne mutum ya lura da ɗabi'unta, ya ɗabi'unta suke da ya suke yanzu. Akwai ɗabi'un idan ba a yi buɗe hankali ba da ba za ka iya ganewa ba idan ba ka mai da hankali ba, because akwai wasu iyayen matan waɗanda suke da sakaci, da ba sa bibiyar irin abubuwan da yayin su suke ciki. Waɗannan sukan iya kasa ganewa idan har suka samu ya mai wayo, because wayo she is natural. Za ka iya samun ya ya shekara 5 mai wayo, tafi ya shekara 10 wayo, za ka iya samun ya shekara 10 tafi ya shekara 15 wayo. To sai mahaifiya ta zama mai bibiyar abin da yadda ta suke ciki, mai mai da hankali a kan yadda ta ke ciki.
Dakta, ka kwaso bayani kuma gashi an sa mana wannan kiɗi. Lokaci ya yi ba mu ma samu damar ka amsa mana taɓin hankali ne ko rashin lahiya. Allah da za mu ci gaba ranar Alhamis mai zuwa. Mun gode ƙwarai dakta, mun gode.
To yanzu kuma ga Malam Lawalla Aljibo da ayar mu ta yau.
Allah ka min uzuri da rabo awan gadari, aiki awan gadari ladar shi ta fi dari, aiki awan gadari ladar shi ta fi dari.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
الله سبحانه وتعالى ينتشوا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة kuma za mu sanya ma'auni na adalci ga ranar tashin kiyama. Fala tuzlamu nafsun shay'a, ba a rage ma mutum abin da ya aikata ko min kadankin shi. Wa in kana misqala habbatin min khardalin, ko da daidai gwalgwadan kwaya ta gadagi ce a taina biha za mu kawo ta. Wa kafa bina hasibin, gaskiya mun kai masu lissa. Wannan aya na nuna mu cewa duk abin da mutum zai yi a duniya to ya tabbata cewa akwai ma'auni ranar tashin kiyama da Ubangiji ya sa, wanda ba a mantawa da komi da kai, sawa'un na alkhairi ne ko na sharri ne. To a ranar tashin kiyama Ubangiji subhanahu wata'ala zai zo da wannan aikin a sanya ma'auni a auna ma komin kadankin shi, saboda Allah shine fiyayyen mai lissahi, shine fiyayyen wanda zai auna babu cuku-cuku, babu dogon hannu. Haka zalika yana nuna mu cewa wannan ayar na nuni da cewa mutane su kaba karfafa aiki na alkhairi domin ma'aunin su ya cika da alkhairi, saboda akwai ayoyi da dama wanda suke nuna mu cewa wanda alkhairin shi ya rinja sharrin shi, to ranar tashin kiyama shine wannan yake cikin masu rabo, shine wanda Allah ya sa a cikin mutanen da ya musu tanadi na aljanna. Allah ya sa mu na cikin
shine. Daren hashari na mala'iku zumari, shine daren hashari na mala'iku zumari, sun zo da al'amari lamari shekara cikin zumari, sun zo da al'amarin lamari shekara cikin zuburi. Jibrilu ne shugaba duba suratul qadri, Jibrilu ne shugaba duba suratul qadri. Allah ka samu dace da lailatul qadri, Allah ka samu dace da lailatul qadri.
Allahumma amin. Allah ya samu dace da lailatul qadri.
Amin.
Da milalai hin dadi karewa shirin nan kwata-kwata ya kare. Sai dai mu hada a Facebook yanzu a madadin
Jamila Kabir Fage
da Daniel Brown da ya hada mana sauti, da Caleb da engineer mu Mr. Chang. Ni ce Halima Jumrau ke cewa sai gobe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.